daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake kuma si baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi, inda za ku ji cewa hukumar raye kasashen ƙetare ta Amurka USAID ta shirya wani taron bita ga wasu malaman bangaren noma na jami'o'in Najeriya.
Cikin wannan taro dai ba wani abu bane illa yadda za a inganta samar da abinci a kasashe masu tasowa.
Sannan muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Usman Ahmad Kabar zai gabatar da kuma sharhin jaridin kasar Ghana. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin, ina kuma tare da sahaba Imam Aliyu ne wanda yanzu zai karanto labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An fara taron kungiyar kawancin tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki, inda shugaban Amurka Donald Trump ya ware kasar Jamus kasar da tafi kowace kasa a Turai arziki. Kuma wakili a kungiyar ta NATO yana zarginta da laifin zama kasar da Rasha take juyawa yadda ta ga dama. A lokacin wani taron kare kumallo da babban sakataren kungiyar ta NATO John Stoltenberg, Trump ya zargi Jamus saboda baiwa wani kamfanin makamashi na Rasha Gazprom damar ya gina bututun mai ta cikin ruwan kasar. Daga bisani da ta iso gun taron, shugabar Jamus Angela Merkel ta ce tana da cikakkiyar masaniya tun tana kyar karama a gabashin Turai matsalar rayuwa karkashin ikon Rasha. Duk da haka ta ce yarjejeniya kan makamashi da Rasha a karni na 21 ba zai sa hukumomin kasar da ke balin su kasance karkashin hukumomin Rasha da ke Moscow ba. Ina farin ciki yau sassan Jamus ne yana haɗe wuri guda cike da yanci, saboda haka za mu iya cewa muna da yancin tsara manufofi da shawarwari na kashin kanmu ba tare da shishigi ba, in ji Madam Angela. Jiya Laraba China ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin Donald Trump ta yanke na shirya wani haraji kashi 10 kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar na kuɗi dala miliyan 1,000,000, wato wanda ya shafi dubban kayayyaki daga fitowa daga kasar, a wani mataki na babanan na ƙara rurutu sabanin cinikayya tsakanin kasashen biyu waɗanda suka fi kowace ƙasa bunƙasa tattalin arziki a duniya. Ma'aikatar cinikayya ta China ta ce ko kusa ba za ta lamunta da wannan mataki ba, kuma ta lashe takobin za ta mai da martani. Sabon ƙudurin harajin ya biyo bayan matakin farko daga Amurka na aza haraji kan kayayyaki daga China da kuɗinsu ya kai dala biliyan 50 za ta aiwatarwa a rukuni biyu. Wakilin harkokin cinikayya na Amurka Robert Lizer ya ce gwamnatin Trump ta yi ƙoƙarin wato ta yi haƙurin shan yin kira ga ƙasar ta Sin ta daina rashin adalci ta fuskar cinikayya kuma ta buɗe kasuwanninta saboda a yi gaugayya. Maimakon ta tunkari damuwa da muka nuna, sai China ta fara mai da martani kan kayayyaki daga Amurka da ke shiga ƙasar. Babu wani dalili na ɗaukar wannan mataki, in ji wakilin cinikayya na Amurka. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A Ireland, majalisar dattijan ƙasar ta zartar da wata doka da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da Isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin Jordan. Ita majalisar wakilan ƙasar ta biyu da wato ta bi sawun ta dattijai, Ireland za ta zama ƙasar farko a Turai da za ta haramta kayayyaki da aka sarrafa daga sassan da aka yi wa mamaya, sai dai dokar ba ta da goyon bayan gwamnatin ƙasar. Ministan harkokin wajen ƙasar Simon Coveney ya ce aiwatar da doka za ta yi wahala domin manufofin cinikayyar ƙasar yana tare ne da na ƙungiyar tarayyar Turai wato EU. Ina mutunta wannan majalisa da shawarwarinta, amma da girmamawa ban goyi bayan wannan mataki ba, ministan ya gaya majalisar dattijai. Wuriyar ta samu kakkausar suka daga hukumomin Isra'ila a birnin Tel Aviv. Ma'aikatar harkokin wajen Isra'ilin ta soki majalisar dattijan Ireland saboda goyon bayan ƙuduri ta ce mai cike da hatsari na masu tsauraran ra'ayin yaƙin neman a ƙauracewa Isra'ila. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Isra'ilin Emmanuel Nashon ya yi gargaɗin cewa dokar za ta iya yin naƙasu ga matakan diflomasiyya na neman wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Pakistan ta dauki dawainiyar wani taron da ba safai ake yi ba jiya Laraba inda shugabannin hukumomin leƙin asiri da kasashen Rasha da Iran da China wato da Pakistan ne suka hallara domin su tattauna kan yaki da ta'addanci da kuma hada kai musamman sun mai da hankali ne kan samun gindin zama da kungiyar ISIS take yi a kasar Afghanistan wacce yaki ya daidaita Majiyoyin gwamnati a birnin Islamabad sun tabbatarwa muryar Amurka cewa mahalarta taron sun tattauna dalla-dalla kan irin matakai na haɗin gwiwa domin hana magoya bayan kungiyar 'yan ta'addan ta ISIS da ke Afghanistan yin barazana ga iyakokin kasashen guda hudu. Taron na ba safai ba ya kawo shugabannin hukumomin kasashen waɗanda hare-haren ta'addanci daga ISIS ka iya shafa kai tsaye ko da shike taron bai auna wata ƙasa ba. Kamar yadda wata kirza a kalla majiyoyin sun jaddada cewa a yunkuri da suke na kauda duk wani tunanin cewa hada kai da Rasha da China da Iran na iya zagon kasa ga kokarin da Amurka take yi na daidaita al'amura a Afghanistan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a kokarin da hukumar raye kasashen ƙetare ta gwamnatin Amurka USAID ke yi na tallafawa Najeriya zama mai dogaro da kai ta fuskar samar da abinci. Hukumar ta shirya taron bita ga wasu malaman bangaren noma na jami'o'in Najeriya domin samun nasarar shirin. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani.
A wani jawabi da ta gabatar daga Jami'ar Michigan na ƙasar Amurka ga mahalarta taron ta hanyar sadarwar Skype. Babban jami'a da ke lura da shirin haɗin gwiwa na ƙasar Amurka Dr. Sweda Liverpool Tasi a ce shirin na daya daga cikin tallafin da Amurka ke bayarwa ga kasashen waje da kuma shirin gwamnatin Najeriya na maida kasar mai dogaro da kai ta fuskar abinci. Bugu da kari a cewar Jami'ar Michigan da ta yi suna wajen koyar da aikin noma a Amurka ta bada gurabi ga dalibai akalla guda biyar a duk shekara cikin shekaru biyar da za a gudanar da wannan shiri da ke nazarin fannin noma na zuwa Amurka domin samun horo na zangon karatun rabin shekara ga masu karatun digiri na biyu da kuma shekara guda ga masu karatun digirin digirgir.
Dr. Baba Dahiru na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria
daya daga cikin mahalarta wannan taro.
Maksudin wannan taro dai ba wani abu bane illa yadda za a inganta samar da abinci a kasashe masu tasowa, kuma ta shi saboda sha'anin matsalar rashin abinci babban matsala ne wanda ya shafi al'umma baki daya. So shi yasa daga cikin ainihin manhajar taimako da suke ba wa kasashen masu tasowa su saka ainihin wannan taimako na hanyoyi na inganta samar da abinci domin a wadatar da kasashen Afirka da sauran duniya baki ɗaya da abinci. Sanin kanmu ne mun san cewa a kasashe da suke tasowa ko kuma kasashen musamman a irin kasashen mu muna da wasu kalubale guda uku wanda suke shafar abinci. Akwai kalubale na fari da kuma karancin ruwa, akwai kalubale na cututtuka dabbobi da cututtuka na irai da sauran abubuwa, sannan akwai kuma zirin ƙasa, akwai matsala babba wanda ya shafi na taki saboda kasashen mu yana buƙatar ainihin taki musamman irin abinci abubuwa da muke nema na abinci kamar masara tana buƙatar taki, in bata samu isasshen taki ba za ta yi ba. To wa'innan abubuwa suna da sun tattaru sun zama babban matsaloli a ainihin harkokin samar da abinci a wa'innan kasashe. To bisa wannan dalili ne ita gwamnatin Amerika daga cewa ya cancanci cewa ta bada gudunmawanta a wannan fanni din.
Batun samar da wadataccen abinci dai ya kasance daya daga cikin kudurorin gwamnatin Najeriya mai ci yanzu na maida kasar mai dogaro da kai ta fuskar abinci. Uku, matakin na gwamnatin Amurka yana tafiya daidai da na Najeriya kenan. Ga dai
Dr. Baba Dahiru na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Kwarai da gaske yana tare da wannan hanya din domin duka ai ita samar da abinci ai ba za ka ce ga gefe ɗaya kawai da za ka lura da shi ba, dole ta kowace hanya sai an hadu an sa to wurin idan cibiyar ta hadu to nan ne za a samu wadatuwar abinci to amma rashin haduwan in an ce wannan yayin nasa wancan yayin cin wancan yayin wancan so zai zama babu abin da ake cewa coordination so amma idan aka hada aka samu hadaka aka samu inda cibiyar ta hadu to za a samu wadatuwar abinci
babin yashin murai Amurka daga Lagos
yau kasar Hausa babu ya gani
Malalla a gaida baban gida Jibrin yanzu agogo anan na cewa karfe 3 dare ne da minti 11 mu ci gaba da shakatawa da wannan waka
na ta ci yau da aiki manoma na yau bariki manoma aka ma aiki rago bai zama sadauki mauni ka ta ka miki ka tsaya ba ke baki dan dan manoma bani san kira ma aula
kalle tambarin arewa ga tsaka gidan manoma na je
Allah yanzu kuma ga shirin na kasa ba kasawa ba
na kasa
na kasa
na kasa
ba kasawa ba
na kasa ba za ta zama kasawa
mazauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba wanda zamu gabatar muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da abokin aiki
Ibrahim Jirmai
to sunana Usman Ahmad kabar kamar yadda aka saba barkanmu da sake haduwa
barka da mallam Usman
wallahi Ibrahim ya kwana bi
to alhamdulillah ya yali
ilahi ya dandalin VOA
kuma muna ta dandalawa hankali hankali
haka yake kamar misali a ce yaro daga haihuwa zuwa girman shi a makarantu sai kaga kila wannan yafi wannan kokari wancan da bashi da kokari ya tashan tafka iyayensa ma su dagi da su ci mishi a bubbuga shi duk baka da kokari daƙiƙi ne to sai na lura wani abu ne ina dubawa jirmai ina browsing haka sai naga to ai nan kasar su kuma irin wannan matsalar sun dauke ta tana cikin bangaren wani abu daga cikin nakasa wanda ba wai nakasa ta ya rasa wata gaba ba ko a'a ya samu nakasa a wannan bangaren na koyan abin da ake so ya koya
wato
shine nace bari ne mu kuma farfasa bakin
wato abinda ya kamata jama'a su fahimta shine kowa da irin baiwar da Allah ya mai akwai mai dauka da sauri akwai wanda bai dauka da sauri
sosai
ko ba gaskiya ba so in ka lura kamar yadda suka tsara ainihin shirin nasu a nan kasar ko shi kasashen da suka ci gaba baki daya ai kaga malami bai dukan yaro ba
baka isa sai a kore shi
dai kenan na biyu tun daga farko ma bar ma mu fara tun daga haifo yaro
daga ran da yazo duniya
yawwa akwai abin da suke cewa quick intervention
wato shigowar gaggawa
yawwa a tabbatar shin yana ji
kunnan
yana gani yawa kuma kaga in ka lura Usman ba wai wata na'ura suke amfani da ita wajen gwada
dan naga da za a mai yaro na wani dan abu ne naga ana dan mamatsa mishi a kunna haka
yawa
can kuma naga ana mai wani abu da hannu da wani abu yana bi haka da idan sa
yawa to kaga irin wannan suna taimakawa a fara wannan yaro shin yana da wata nakasa ta wani kamari na jiki kunna
ko magana da wuri ya fara magana da wuri ko bai fara ba yana cikin abin da suke gwada yaro yana girma
to kaga na farko kenan mataki na biyu maganar ilimantar da yara in yaro za ga akwai mai rubutu da hagu
kware kuma
rubutu da dama
da dama
wanda duka hannun zai yi amfani da su ya rubuta
sosai
to kaga mutanen mu sai a ce a'a baya ga cin abinci misali in ka yaro na rubutu da hagu sai ne ma hana shi a mai shi don dole sai ya amfani da daman nan
haka
wanda tunanin shi idan a bangaren hagun yake kan matsa mai don dole sai ya amfani da dama abinda abin lura a nan shine hana yaro amfani
da wannan bangaren
sai yana dan
yana dan
dakushe shi za ga in ma misali da hagun yake rubutun ka bashi za ga rubutun sai yafi kyau
kuma yawancin su ba za ka ga an tantancewa sun iya rubutu masa hagu
fiye da wanda aka matsa mai don dole sai ya koma ya amfani da daman nan to baya ga haka kuma Usman sai mataki na ainihin koyarwa da kuma koyo tsakanin malami
da ɗaliba
wato akwai wani muhimmin abu da na lura da shi za ka ga ƙasar nan idan misali ka zo bako ka zo da yaranka ka kai su makaranta to in ya je misali ya turanci aga bai iya ba za ka ga mai kuma malami guda za ka ga haɗa shi da malamai uku hudu
gaskiyar ka kan kaga kamar misali yanzu akwai maganan suna kiran abin second language ko yare na da wani yake je
har ila yau da bangaren ilmantarwar wato yanda suke mai da hankali su lura shin yana koyon karatun
ko baya koyo
wacce matsala ce take hana shi koyon wannan karatun su gano
in aji ɗaya yake yana daidai da ɗan aji ɗaya in aji biyu yake shin ilimin da ya sani ya kamata a ce ɗan aji biyu dama nan ya sani ko bai kai ba ko ya wuce wurin
to kaji to haka kuma masu nakasa zaka ga ai
wannan gaba mata
yawa wasu ka gansu aji daya da ainihin
idan ma ba ma a cire su sai ma shi ya samu karin
yawa
abin da suke cewa special education kula
yawa sannan zaka ga akan hada su da malamai na musamman wanda za su ba su kulawa ta musamman misali idan sauran yara suna koyo cikin minti 30 shi ko zai kai awa biyu ne
za a bar shi
za su bi shi hankali zaka ga karshen ta za gan shi da malamai biyu uku
sosai
yawa
ya fi kowa gata
kware da gaske shi yasa zaka ga kaga mutum dai gashi zaune kan kujera ta guragun ko
hannu shanye
amma abin da ya sani
sai kai da gaske
gaskiya
ne kuma kaga naga abin da na dada ganewa din shine akwai hukuma ta musamman wanda doka ce ta kafata wannan dokar ta Disability Act ita ta kafata IDEA suke kiranta a takaice sannan abin da na lura shine kamar yadda kace tun daga haihuwa shine sai a turancan su suka ce akalla Amurka ta kafa wannan wuri ne domin me amfanin mutane da kuma kamar yadda kace early intervention irin mutum a kawo dauki na gaggawa domin me a dakile matsalar samun nakasa ko ta kwakwalwa ko ta jiki ko ya rasa wani abu da yake yancin sa ne na ilimi to suka ce akwai irin waɗannan matsalolin da suka gane akalla suka ce 6.5 million wato kaman misalin yara miliyan 6.5 wanda daga haihuwa wato jariri zuwa dan yaro tata haka zuwa ya zama yaro dan mai tasowa har zuwa matasa
wanda su yi shi more wannan
shirin saboda suna da irin wannan makamancin matsala
to wato kuma Usman bari ƙari kaɗan akan abin da ka faɗa yanzu kamar yadda suka bayyana ainihin ita wannan doka idan aka gano cewa yaro na da irin matsala ɗaya daga cikin irin waɗannan matsaloli kaga akwai madara ta kyauta ta musamman
gaskiya
ake ba su
ta gina musu kwakwalwa
sannan baya ga haka akwai wasu shirye-shirye na musamman na wasu abubuwa da za a iya ba iyayen
iyaye
yawa domin kulawa a kula da ainihin ai Usman in ka lura yawanci muka tashi aiki muna hanyar tafiya gida
sosai
zaka ga wannan mota ta Dimitri wato
ta jirgin kasa
zaka ta tafiya hankali
hankali
to yawanci zaka ko gurgu ta dauko
to sai
wani mai wuta da kasa
ko kai saka zo kai masa ganganci ka wuce
a'a kai kana dole ka bi su hankali
kai
da su sannan ka wuce
kwarai kuwa sosai
to kaga irin
wannan zaka ga alama a jikin kofar an dan yi kujerar guragu haka ko wani abu makamancin haka
kwarai da gaske to kaga irin wannan irin shirye-shirye ne daban
na daban
to ce kamata a ce sun yi musamman
musamman musamman in ya shafi yara ma da su ne manya
manyan gubi kage
haka to sannan kuma ka san akwai wani abu daya kaman misali zaka ga in za su yi binciken cewa an gane yaron ka yana da dan tawaya na fahimtar karatu wai ba amma faje saboda suna dauka cewa tawaya a karatu ita ma nakasa ce abin da suke dauka kenan idan ba a tare ta da wuri ba to ta zama matsala a wannan yaren in ya girma yana iya dorewa bai san komai ba saboda me kwakwalwa ba sai sai ta tinde kamata ta tafi ba to yawanci zaka ga ana neman iyaye su zo su zauna a tattauna a yi wani ne da su a ce za a musu tambayoyi yaron ka me yake ciki in ya tashi da safe me yake yi in kai mai fada yaya yake yi idan kai mai abin da zai ji dadi yana nuna ya ji dadin a'a idan ran shi ya bace wani irin abu yake yi yana burkicewa ko yana dawo ko yana nutsuwa duk irin wayannan to sai a cikin dokar sai nake ganin cewa abin da suka ce shine idan iyaye suka aka gama binciken bangaren su ba fa maganan asibiti ake ba anan an yi iyaye tambayoyi wayannan dama karatun ilimin yara suka sani saboda haka in aka yi maka tambayoyi ka ansa sai a gane yaran ka sai su ma malaman sai a ba malaman su kuma na bokon sai a tattambaye su me yake yi a aji ya yake yi in kun koya mai da iya ba ya yake in ya fishi ya yake in ya ji dadi ya yake duka sai a hada da bayanan ka da na malaman nan sai a tattara su wuri daya saboda haka wayannan gwanayen da suke wannan hukumar gundumar makarantar sai a ce to gashi gashi su tantance su to yaron ka yana da nakasar fahimtar abu kaza a ilimi saboda haka sai an masa kulawa ta musamman za a bashi malami iri kaza za a bashi malami iri kaza za a dauki tsawon lokaci shekara kaza ana koya mai kaza to idan suka yi wannan ka san anan dole sai iyaye za a ce to iyaye ka sa hannu ka yadda to zaka ce ka yadda idan ka ce baka yadda ba ba ya ce ba ai ku kyale shi dan shi ne ai yo rayuwa abinda suke shine da nake karanta dokar shine sai suka ce ga takardar nan sai suka ce to consent na iyaye wato yadda ta iyaye abinda suke shine sai a zo a ce to wannan binciken da akai sai a hada da binciken malaman da binciken da suka yi daga kai wurinka da ka iya dadin sai a zo a gabatar wa da hukumar makaranta sannan sai masu karfafa wannan doka ta disability act sai a ji gaban su sai a zo to sai a tattaro ya ce to a zo a yi magana saboda haka in ta kama sai a tafi kotu kotu sai ta zo ta suka ce overriding wato su tace wannan kin da kai su ce maka ƙaryarka nan kashi nan gashi kare kanka in ka kasa ce to ƙaryarka kota ta bada izinin aje a koya
ilimi
saboda in ya tutu kai kila ka mutu ma lokacin
kwarai kam kuma irin wannan yakan hana wasu yaran ma san shiga aji
sai kaga dan yaro dan karami ka kai shi makaranta ya fasa kuka a'a mu nan ba zai ba
har misali ranan irin ranar sati kamar kasabar
sai su maka sun yi nisan
makaranta zan shi
wallahi gaskiya ne
kafin mu rufe shirin namu na wannan lokacin Usman zan so in tunasar da ainihin masu horon mu cewa idan ka ce eh kai fa da kasashe ne kuma kai da kai ne ka sake
ka tafi
gari ka tuka tafi kenan
maganan gaskiya kenan
ai akwai irin waɗannan zagan su masu ta zuciya ake
ce eh shine mata ta zuciya ai to babban da kasace
yawa ga jiki garau komai lafiya kalau amma kawai a dauki wannan na kasa ya samu
mutunci
shikenan sai na kashi
to duka duka nan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu za mu sake dawowa dauke da wani sabon shirin yanzu kan sai in ce mu zama lafiya na kasa
ba kasa ba
Tuwala lagai da Usman da Jirmai yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridin kasar Ghana.
Yau za mu soma sharhin jaridun ne da babban jaridar kasar Ghana wato Daily Graphic. Wace babban labarin ta yau shine asibitin koyarwa na Kwalibu ta ki amincewa da a turo mata marasa lafiya daga wasu asibitin domin ai jinyar su. Jaridar ta ce asibitin koyarwa na Kwalibu ta yanke shawarar kin amincewa da turo duk wani aikin gaugawa ko kuma wani fita daga wasu asibitotin har nan gaba sai kuma ya digita a wannan asibitin har yau a shafin farko na jaridar jaridar mulkin Muhammad ta karban ambulance din da aka shigo da shi. Ministan kiwon lafiya ne ke fadan haka. Ministan kiwon lafiya na Ghana Mr. Kuku Ajiman Menu ya fada cewar ambulan guda 30 da aka shigo da sunan kasar domin inganta ayyukan wato ambulan sun saura nan zibi a sassanin askarawan sama wato Air Force Base kenan dake a Pema camp nan Accra saboda gwamnatin Muhammad Taki karban waɗannan ambulan. Sai dai tsohon minista na ma'aikatar kiwon lafiya Mr. Alex Sigbefia ya ki amincewa da wannan ikrari na ministan, yana mai fadin cewar gwamnatin kufone dai da kiyar data karbi kayan amfani da ambulansin dake nan zubi a tashar jiragen ruwa na kasar domin yin amfani da su. Yanzu bari mu duba sauran kananan jaridu mu ga irin wainar da suke toyawa dangane da sharhi na yau. The Chronicle takardun cikawa na paspo sun yi karanci a birnin Kumasi. Har yau dai a jaridar The Chronicle gwamnati na kokarin hanawa al'umman voter registration damar jefa kuri'a. Marasa jayi ne ke fadan haka. The publisher NDC da NPP na yaki akan kuri'un jihar Volta. Jaridar The Break manya-manyan shirye-shiryen aikin gona na gwamnatin kasar nan na tangal-tangal. Daily Guide labari a wannan jarida shine kafa sabbin jihohi ba domin kuri'u bane. Shugaba Nana Addan Kwaku Fa'adu ne ya bada wannan tabbaci a yayin da ya so maran gadi a jihar Volta. Har yau dai a jaridar ta Daily Guide Angela Merkel chancellor din kasar Jamus kenan tana kawo ziyara nan kasar Ghana. Ghanaian Times da aka fa babban azumin koyarwa a cikin jihar Volta wannan ya samu amincewar gwamnati inji shugaban kasar Ghana Nana Addan Kwaku Akufo-Addo. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka yi so kashe sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To zan yi magana game da yaki da cin hanci da rayuwa da gwamnatin Muhammadu Buhari tace tana yi a ƙasa ta Najeriya. To babu cin hanci babu yaki da cin hanci da rayuwa a wannan gwamnati ta Buhari, sai dai mu ce tana yaki ne da yan adawa. Domin duk mutanen da ake zargi in ka duba yanzu cewa duk yan jam'iyyun adawa ne.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America. Sunana Umar Liman babban tarki karamar hukumar mulki ta gandi jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Muna America ta Allah ku fitar da sako na ga shugaban kasanmu jarar Muhammadu Buhari. Kudinan da aka karbo ga margayi tani a Abacha da Allah ya dace committee masu gaskiya ya nada domin wayannan kudade su kai ga talaka.
Assalamu alaikum jama'a Amurka, mai magana Yusuf Tala mai kula. Ni da zan iya ba wa shugaban kasa shawara game da kudin da za a raba wa talaka wannan. Ta an dau kudin nan an gyara mana hanyoyin Najeriya ko kuma gyara mana asibitocin Najeriya akan araba wa talakawa don ba kowa zai samu wannan kudin ba.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
An fara taron kungiyar kawancin tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki inda shugaban Amurka Donald Trump ya ware kasar Jamus kasar da tafi kowace kasa a Turai arziki, kuma wakili a kungiyar ta NATO yana zarginta da laifin zama kasar da Rasha take juyawa yadda ta ka dama. Jiya Laraba China ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin Donald Trump ta yanke na shirya wani haraji kashi 10 kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar kan kuɗi dala miliyan 1,000 da ya shafi dubban kayayyaki a wani mataki na bayan da ke ruru ta sabanin cinikayya.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato uku kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikin mu Allah ya dada wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a ga hada labarai cikin hotuna da ma video. zamanin din shi sahaba Imam Aliyu da ya tani gabatarwa da Solomon Abo da hada shirin sai injinin mu Daryl Smith Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.